Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar 20 ga watan Janairun shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. A kokarin kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka da ya shafe wata guda a jiya asabar, shugaban ƙasa Donald Trump ya yi wa 'yan jam'iyyar Democrat ta yin hanyar da za su sasanta, amma jam'iyyar adawa ta yi watsi da ta yin da zai yi musu tumma kafin ya faɗi ko menene. Muna fatan za su nuna goyon bayansu. Ina tunanin yawancinsu za su yi abin da Trump kenan ya faɗa wa 'yan Democrat. Ya ci gaba da cewa 'yan Democrat ba za su taɓa kare iyakokin ƙasarmu ba, kuma ba zan taɓa barin hakan ta faru ba. A jawabinsa da ya yi, wanda aka watsa kai tsaye daga fadar White House da yammacin jiya Asabar, Trump ya nemi da a ƙara yawan dogarawan iyaka 2,750 da kuma dala biliyan 5.7 domin katange tsawon kilomita 370 na iyakar Amurka da Mexico. Trump da ya yi ta yin wasu shirye-shirye guda biyu da suka wato da gwamnatin suke kokarin ganin an soke su, da suka hada da daka, shirin da ke baiwa yaran da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna kanana kariya, da kuma shirin TPS wanda ke baiwa wasu 'yan yankin Latin Amurka da kasashen Afirka kariya. Wannan kuduri da Trump ya kawo zai baiwa matasan da aka kawo Amurka tun suna yara 740 damar izinin yin aiki, da kuma dakatar da shirin mayar da su kasashensu na asali har tsawon shekaru 3. Wannan shiri na Trump ya samu suka daga masu ra'ayin mazan jiya 'yan jam'iyyarsa. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar bindigar da wani bututun mai yayi ranar Juma'a a yankin tsakiyar Mexico ya haura 73 a cewar gwamnatin jihar Hidalgo. Haka kuma gwamna Omar Fayad ya faɗa manema labarai jiya Asabar a birnin Mexico City cewa aƙalla yawan mutanen da suka ji rauni sun kai 76. Bulewar bututun man da ya haddasa bindiga ya faru ne sanadiyar barayi da ke satar mai a jihar Hidalgo a cewar jami'ai. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda mai yake takwarara, kuma mutane suna amfani da botiki da ledojin zuba shara suna kwasan man kafin ya yi bindiga. Shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez, wanda ya kaddamar da shirin kama barayin mai, ya yi kira ga baki ɗaya gwamnati da a taimaka wa mutanen da fashewar ta rutsa da su. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, sojojin Amurka da Somalia suka ce an kashe wasu mayakan wata kungiya mai alaka da Al-Qaida lokacin da suka kai hari wani sansanin sojojin gwamnati da ke daura da birnin Kismayo mai tashar jirgin ruwa a kudancin kasar. Da farko mayakan sun kaddamar da harin bazata da asubahin jiya Asabar a sansanin da ke daura da ƙauyen Balagudud mai tazarar kilomita 50 a arewa da birnin Kismayo, inda suka fara da kai har-haren ƙuna da bakin wake. Sannan sai wasu mayakan ɗauki da manyan bindigo suka afka cikin sansanin daga kowane sashi, abinda majiyoyin soji suka faɗa wa muryar Amurka kenan. Kungiyar mai alaka da Al-Qaida din ta dawo alhakin kai harin kan sojojin, wato kan sansanin sojin, kuma ta ce ta halaka sojojin Somalia wajen 41 a harin. A karo na uku jiya Asabar, dabban mata sun yi gangami a wasu biranen Amurka da sauran kasashen duniya domin neman 'yanci daidai da na maza, da kuma kiran a ɗauki matakan kare muhalli da 'yancin bakin haure da sauran wasu batutuwa. A gangamin da aka gudanar a nan birnin Washington DC daura da fadar shugaban ƙasa, jagororin gangamin da masu gwagwarmaya kan 'yancin waɗanda suka sauya jinsi sun faɗa wa taron masu zanga-zanga cewa ba za su amince da faɗawa rawun masu son ganin sun raba kawunansu ba. Gangamin matan na farko an fara yin sa ne a shekarar 2017 kwana guda bayan an rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka. Ranar farko da Trump ya kama aiki a ofishinsa, dubban mata ne suka fito gangami domin nuna adawarsu da sabuwar gwamnati da manufofinta. An kuma gudanar da irin waɗannan gangami a wurare sama da 600 a faɗin Amurka da duniya domin nuna goyon baya ga matan da ke gangamin a Washington. Da ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump a yau Asabar ya je wato je Asabar ya ginjina mai bincike na musamman Robert Mueller saboda ƙaryata wani labari mai cewa shi shugaba Trump ya umarci tsohon lauyansa yayin ƙarya ma majalisar dokokin tarayya Amurka a madadin sa. Da yake magana da ƴan jarida a harabar Fire White House, Trump a wani al'amari na bazata ya yaba wa Mueller sabanin yawan yin watsi da kumitin binciken katsalandin din Rasha a zaben 2016 dake ƙarƙashin Mueller din, da cewa bita da kullun siyasa ne kawai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Bayan hutun da shirin ya tafi na kimanin mako biyu, shirin dai kamar yadda tsarin yake yakan tabo lamuran zabe ne da abin da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar, yayin da ɗaya daga jagororin kamfen na ɗan takarar PDP Atiku Abubakar wato Saidu Umar Kumo ya yi riba zai koma APC. Sakataren PDP Sanata Umar Tsauri ya ce tun juyin mulkin 1983 ya gano shugaba Buhari bai ɗau saiti ba. Ba biya min dukkan gwagwarmayar yaƙi da cushe a kasafin kuɗi da ne ba, amma ni ne shugaban yaɗa labarun yaƙin neman zaɓen Buhari na mata da matasa, ya ji ɗan majalisa Abdulmumin Jibrin. Talban Bauchi Tare Ibrahim Dayar ya sauya matsaya, inda ya koma mara wa gwamna MA baya yana mai cewa yayi nadamar murabus da yayi a baya. Za mu leƙa jigawa da Gombe don jin kamfen ɗin PDP da APC insha Allah. Ana yan makonni gabanin babban zaben Najeriya, jigo a kamfen ɗin ɗan takarar PDP Sanata Sa'idu Umar Kumo ya fice daga PDP inda aka gan shi a fadar Aso Rock yana ganawa da shugaba Buhari.
Mutane za su ce ni na canza jam'iyya. In ana faɗin wani magana yana ban mamaki, yana dariya, domin wanda suke faɗin ba su ma tarihi na ba. Na fara siyasan nan tun NPP, wanda aka zo muka samu saɓani muka ɓalle muka sa GNPP. 1979 fara ka siyasan nan gadan gadan, ko lokacin military era ina ƙoƙarin shiga wani club ko yi can ba kuma su haka ne har masu ta dawo. To don haka a yanzu babu abin da ya saura banda a yi aiki na hankali ba na yaranta ba. Automatic dai na haƙo da tafiyar ba zai yi nan. Ba wata bai ba zai ne ce ta min laifi ba, PDP ne na Gombe. PDP na Gombe ma ba PDP ba ne gwamna ne. Domin lokacin da duk ƙiyayya ya bayyana a fili ba a ɓoye ba, babu amfanin zama a cikinsa. Za a zanna ne cikin ƙorafe-ƙorafe, za a zanna cikin baƙin ciki, za a zanna cikin surutai, za a zanna cikin yarfe. Lokaci ya yi in bar maganar jam'iyyar PDP nan, tun da dai na yi ƙoƙarin zama a cikinta ya gagara in koma. Kuma dama Bahaushe yake cewa wai fuskar take da rabon shan mari, Allah ya ba da haƙuri ba hanawa. Na je na yi ɗanin PDP saboda ka na koma wa jam'iyyata, kuma daga wannan jam'iyyar ni ma ai na kusa ritaya. Daga wannan an gama 2019, duk abinda Allah ya kawo wa Najeriya, duk abinda Allah ya kawo mana harkar siyasa, za mu rungume shi. Daga nan sannan mu zai fara shirin kawai ritaya. Ko baka ma yi ritayan ba, system din kan zai ritaya ɗinka. Saboda yanzu yara sun taso 'yan siyasan digital, irin mu duka mun fara koma analog.
Kusan wannan haɗuwa da Sanata Kumo da shugaba Buhari ita ce ta farko tun ɓabewarsu a 2007 zamanin mulkin marigayi Umaru Yar'Adua, da hakan ya sanya Buhari da su Buba Galadima kafa CPC. Ga matuna baya ga bayanan amannar Buba Galadima ga CPC gabanin zaben 2011.
Mun ji sun yi magana da iyayen gijinsu wanda suka turo su, sun yi ma magana da alƙalan cewa duk abin da za a yi a kwace jam'iyyar a hannunmu a basu. To bari in gaya maka, billahi allazi la ilaha illa huwa, good luck Jonathan ma bai isa ba ya kwace wannan jam'iyya daga hannunmu. Duk wannan wata barazana ta banza ce, babu mutum mahaluki da ya isa ya kwace wannan jam'iyya a hannunmu a Najeriya. Sai dai in Najeriyar daga ran nan ta kare. Ina so kowane dan CPC mazaunin nan da yake kai ya sake jaddada shi, domin jam'iyyar CPC nan ita ce kadai jam'iyya da za ta zama makoma a Najeriya, musamman mutumin arewa. Daga kowane addini yake, daga kowane jinsi ko kabila yake a arewa, ba shi da wata jam'iyya da ta wuce jam'iyyar CPC yanzu halin da ake ciki na kwatar kai ne. Dukanmu ba za mu iya kwatar kanmu ba sai in gabaki ɗaya mu mu hada karfi da karfe a cikin jam'iyyar CPC don mu kwata wa kanmu mu kwaci haƙƙinmu daga hannun azzalumai macuta wanda suka kassara ƙasar nan suka hana mu bacci don zaman rashin lafiya.
Yanzu dai Buba Galadima shine kakakin kamfen na PDP inda sakatarenta na ƙasa Sanata Umar Tsauri yace tun juyin mulkin 1983 ya san Buhari bai shirye mulkin Najeriya ba.
Ko aka mai juyin mulki na san lokacin. Na kuma ga irin mulkin da aka gudanar a lokacin da ya mulki. Da Tunde Adeyemo da Buhari suka mulki. Duk irin aikin da aka yi a wancan lokaci tun da ke yin shi. Wannan ne ya yi annabi Buhari respect ga mutanen Najeriya musamman talakawa din ba su halin shi ba. An yi wani abu a PTF duk abun da aka yi an yi aikace-aikace Buhari zaman shi yanzu ma abu kyau rokina. Shi sa nace maka shi mulki akwai cancanta akwai iyawa inda duk babu iyawa to na ake samun wanda kike maka ba su. In ko akwai iyawa to ba bukatar ka ba su. Mu dan takaranmu ba bukatar ka ba su dan ya iya.
Shi kuma shugaban sashen labaru na kamfen din mata da matasa na shugaba Buhari Abdulmumin Jibrin ya ce ba a biya masa dukkan bukatunsa da suka biyo bayan yaki da abin da ya kira cushe a kasafin kuɗi a majalisar wakilai ba tsakaninsa da kakaki Yakubu Dogara. Amma duk da haka zai bi gida-gida don yi wa shugaba Buhari kamfen.
Duk inda shugaban kasa ya tafi kamfen da munan wannan kwamiti din na wargiran shugaban kasa gaba ɗaya ko'ina fa a Najeriya ko'ina ba ka gani sai ba ake ta yi sai APC. Yanzu su NPDP suka fita jibas ba ake fa ana barayi. In suka je kasashen Yarbawa ana ole.
Abdulmumin Jibrin duk wanda ya ji sunanka zai tuno cewa ka kusa a lokacin ka zama kamar mai gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa. Musamman kalmar cushe ma a dalilin abubuwan da kai ta yi ne ta yi tasiri a kafafen labaru. A lokacin ka zargi EFCC da 'yan sanda ba sa yin aikin komai sun ƙi sauraron abubuwan da ka faɗa. Ya kai ka gamu su da wannan tafiyar har yanzu gashi kai ne kakakin kamfen.
A ban zargi EFCC na ganin dai kai dai ka san inda ka samu naka information din amma lokacin da aka yi wannan rigiman mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari dan tsari da ya shigo da shi mu ma muka dau irin wannan layin dan mu taimaka masa mun yi iya kokarin mu jama'a sun gani gwamnati ta gani Allah ya gani masha Allah.
Wato mana ka gamsu da yanzu da tafiyar da ake duka waɗancan abubuwan da kai korafi an magance su.
Wasu an yi wasu kuma dole ne a hankali ne za a iya maganin su.
Dan wannan kwamitin Khalid Ahmed Gombe ya ce tafiyar tamkar miya ce ba nama.
An zo wajen nan ni dai Malam Nasiru na tabbatar maka ban ga abinci da ake kira abin da ake kira abinci ko ruwan sha da na saka a bakina a matsayin cewa mun zo fadan shugaban kasa a rantsar da mu.
Khalid ba mamaki ya kun samu damar yin musabaha kun gaisa da shugaban kasa.
Ai ba wai batun gaisuwa ba. Yanzu bako zai zo gidanka ne kawai ka ce ka gaishe shi ka aje shi ba abinci. Kuma na biyu ka ce ba za ka bashi a wajen kwana ba.
Musabaha. Amma kai yanzu Khalid wajajen kwana nawa kake da su a garin nan?
Ina da wajajen kwana. Ni dinna ina magana ne a madadin wasu da ya kasance sun wahala. Ranar da aka rantsar da mu ƴan media kaɗai mun kai mu 80 da wani abu zuwa 100. Amma yau ina tabbatar maka meeting da muka yi shekaran jiya gargashin jagorancin Abdulmini Jibrin kwata-kwata a cikin mu ban yi tsammani mu kai 50 ba. Saboda wasu sun tafi a ranar da muke wannan taro din ma rashin adalci da aka nuna ya kai mutane sun fice. Ni dinnan ina wajen tamkar shi shugaban tafiyan media ba profession dinsa bane. Cikin committee na media sai aka fi committee kaza. Shi dan majalisa ne akwai abun da ake kira ne committee of a whole. Ba za ka tashi kai ɗaya ka ce ka nada wani abu ba sai ka nemi audience na mutane yake na nada wani kaza. Kun amince mun amince ba mu amince ba mu amince ba. Amma ni ina rantse maka da Allah sai dai wani ya gagara yin kishin kansa ya gagara kishin bangarancinsa ya zanto cewa ya zo ya musa magana na ba malam Bahaushe especially bari ni magana notice a cikin committee akan nada ba wanda Jibrin ya nada shi a kwaron committee a notice. Abu ne ya dawo gaba ɗaya Yarbawa da Inyamurai. Yanzu ranan da zamu tafi Kano nan tashin jirgin sama na rantse maka da Huwar Rahmanu sai ga ana tambayin ke ina mijinki. Abun ya dawo tamkar na family and friends kuma Yarbawa ne. Sanda na dinga magana cewa wani jirgi nake a haka karshen ta muka dawo ba a samu mun tafi a wannan ba amma an manta cewa kudin mota muka biya har mota mu samu matsala ta yi.
Dama ai ba a taruwa duka kalli gefe ɗaya. Wani na kallon kudu wani ko arewa inda zaka samu wani ma ya dukar da kai. Talibin Bauchi Tahir Ibrahim Tahir a baya shine mai taimakawa gwamnan Bauchi na musamman kan shige da fice. ko kuma shine na hannun daman gwamnan, inda ya taba yin murabus da nuna an maida shi gugar yasa, yanzu ya canza matsaya.
Duk abin da ake ganin kaman ba daidai bane a wannan gwamnatin, idan ka je ka sake kawo wani mutum sabo, yaya kai ka tabbata shi ma ba zai zo ya irin wayannan kurakuran ba. Babbar jam'iyya da ta fidda dan takara a wannan siyasar tamu ta Bauchi shine PDP. To in ka auna su a skeli, wannan ya riga da yana gwamnan kuma yayi wasu abubuwa amma yayi wasu kurakurai. Shi ma wannan yayi shugabancin kusan kaman jiha ne Abuja, shi ma kuma yayi aiki kuma yayi wasu abubuwa kuma shi ma dole yayi wasu kurakurai. A gani na abinda aka fara yin shi shine fi sauki. A ayyukan alherin da aka yi shi za a iya maida hankali a ƙara ƙawatar da shi.
Talba idan ba za mu ce kai nadamar barin gwamnati bane, shin ba za mu ce wasu ne suka zo suka rarrashe ka ka saki yin campaign ga gwamnatin Bauchi ba?
Ai lokacin da na bar gwamnati wancan karan an rarrashe ni, lokaci in ya shuɗe za ka samu ilimi na abubuwa da yawa wanda a baya baka da su. Ana fa son a yanke hukunci ne, shin a koma hannun PDP da suka mulke mu da, ko kuma a ci gaba da APC da ake ikirarin canji kuma ake kokarin yi? Idan wayonka ya kare a matsayinka ko a shekarunka, bai kamata hankalinka ma ya gushe ba. Abu ne da zaka yi amfani da hankalinka ka zabar ma kanka ko ka zabar ma jama'anka mafita. To ba nadama ba in na hago ne dunai ayi APC a wannan tafiyar nake.
Wasu kuma talbaye sun kawo PRP a jihar Bauchi, wacce kuma aka ce watakila zabi ne, ma ba za a zabi PDP ba ai ga jam'iyyar Aminu Kano.
Aunawa za ka yi ka gani jam'iyyar ta Aminu Kano ne, amma wanda suke cikin ta fa rayuwarsu irin ta Malam Aminu Kano ne ko kuwa?
Bari mu leƙa jigawa inda PDP ke zaman yar adawa. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da dan takarar jam'iyyar Aminu Ringim kan yadda yake fuskantar babban zabe.
Su 'yan jigawa sun san da me na zo musu da shi. Na zo musu da kokarin in dawo musu da martabarsu da aka kawar da ita, aikin da muka yi na baya mu dawo mu ƙare shi kuma a kyautata musu. Wannan shi ne abin da ya dawo.
Lafazanka suna nuna kamar ba ka da sabuwar ajenda da kaiwa 'yan jigawa ta dare.
Ba sabuwar ajenda ake magana ba. Kowace duniya tashi take daga an dora daga inda aka tsaya. A zubar da wancan, a dauki wancan, a zubar da wancan, ba shine amsa ba. Amsar shine ina ake so a ce shekara biyar muna so mu ga jihar jigawa ta zama kaza, wata biyar din muna so ta zama kaza, Allah ya kawo wani muna so shi ma ya dora ya zama kaza. Muna fata by the time da aka ce mai gidanmu ya gama takwas dinsa, mu ma mun zo mun yi, to wanda ya zo ya dora to jihar ta kai matsayin kowa ya zo ma ba zai iya rusa ta irin yanda aka samu yanzu ba.
Can Gombe kuma APC ke zama yar adawa, da haka wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya shaida yadda campaign din dan takarar jam'iyyar Inuwa Yahaya ya kasance a Kaltungo.
A jawabin da ya gabatar Alhaji Inuwa Yahaya ya nuna godiyarsa da samun wannan damar.
Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan guri domin mu tabbatar kaddamar da campaign namu a wannan gari mai tarin albarka na Kaltungo. In Allah ya yarda, abinda muke hakurin nema shekara hudu kan hudu ya tabbata a yau garin Kaltungo da yardan Allah.
Shi ma jigo a siyasar APC Alhaji Abubakar Habu Ma'azu ya ce sun hada kansu domin ganin sun kwace mulki daga hannun PDP.
Jam'iyyar APC a jihar Gombe tana da karfi matuƙa wurin al'umma, kuma suna neman canji a wannan jiha.
Masu sauraro, anan za mu yi ban kwana da ku, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni da na shirya na gabatar Nasiru Adamali Kaya ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A daidai wannan lokaci da ake haramar zabe a Najeriya, yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno, inda wasu ƙungiyoyin addini suka fara bayyana waɗanda za su goya baya a cikin 'yan takarar shugaban ƙasa, batun da koyi so mu jace kuce, inda wasu ke ganin haka fa bai dace ba.
Duk shugaba mai kyau jama'a ne za su zabe shi, amma in mutane masu yin addini ya kamata su dinga wa'azi suna gaya ma jama'a abinda ya kamata su yi, kada a nuna ma jama'a ga wanda za ku zaba ga wanda za ku zaba. The only important thing shine in shugaban duk wanda yake neman seat na president ya nema, mutane addinin mu su zama masu addu'a a kula yomi, suna roƙon Allah a yi zaben da ya kamata. Amma in addini Musulunci ko Christianity sun je suna goyon bayan wani da wani, to ya nuna cewa kuɗai ne ya kai su.
Gaskiya fi sabidin layi shi mara ɗan takara ba abin da ƙungiyar addini ko na ƙabila da sauransu ya kamata. Duk wani ƙungiya da bai kamata, inda ƙungiya ba na siyasa ba ne, inda ƙungiya ne da ya tattaro mutane masu ra'ayi daban-daban. Don za ka samu a ƙungiyar addini akwai ɗan APC, akwai ɗan PDP, akwai ɗan PRP, akwai ɗan UPN, haka ma ƙungiyar ƙwallo ƙungiya su bai kamata suna goya wani ɗan takara ba. Kawai idan ya kasa ga goya bayan su, ku fito ku yi zaɓe, ku tabbatar ku kada ƙuri'an ku kun zaɓi wanda kuke so. Ba a so irin ƙungiyoyi suna ɗaukan matsayin nan don ba shi da daɗi, zai kara rabon kawuna da rashin jituwa. So bai kamata ba. Sai dai ɗan ƙungiya zai fitowa ya ce shi a nashi ra'ayin, amma ba na ƙungiya ba, ga wanda zai, wannan yana da ƴancin ya faɗi.
Na babana ko shine fitowar da ƙungiyar Izala a Najeriya ta fitar, inda ko ta ce shugaba Buhari ne za a zaɓa. Ko da yake wani bangare na kungiyar ya kiran da a daina shafa kungiyar kashin kaji, shugaban kungiyar ta Izala da ke da hirkuta ta Abuja Sheikh Abdullahi Balalau ya ko bayyana dalilansu na bada wannan fatawa a yanzu.
Zuwan wannan gwamnati an samu sauki, abubuwa sun yi sauki. Lura da wannan jihohi kusan 36 cikin jihohi 37 na wannan kasa suka halarci wannan taro. Duk mun lura da halin da kasa yake ciki, cewa to ya kamata a bawa wannan shugaba goyon baya, a kuma yi mishi addu'a. Allah ya ƙara rika hannunsa, ya mishi jagora, domin akwai alamar an so mu samu zaman lafiya a lokacinsa. To ba zai yiwu abin ya dore ba sai ya samu daman ƙara wani wa'adi. Ne irin namu ko fahimtar mu a addinance da maslahan da muka duba, ba ma mu kadai ba, ai akwai kungiyoyin kristoci da abin da ya kama da haka, sukan fito su ce ga matsaya da suka dauka, ba wanda ya taba cewa don me suka dauki wannan matsaya. Su ma kungiyoyi ne na addini, kuma suna da ra'ayinsu, kuma sun faɗi ra'ayinsu, saboda ra'ayi suna gare su. Don haka mu ma da sauran wasu kungiyoyin addini, ana iya samu wani kungiya cikin kungiyoyin addinin musulunci su ga abin da muka yi, su ba su gamsu da shi ba. Su ma suna da ra'ayi, su faɗi ra'ayinsu, amma mu dai mun tsaya kan ra'ayi.
Najeriya dai kasa ce ta sekulanci, wato ba ruwanta da addini. Amma ko a zaben shekar 2015 wasu kungiyoyin addini a kasar sun ko nuna irin wannan goyon baya, batun da masana irin su Bari Sason da Joshua Wigra ke ko ganin fa akwai abun dubawa.
Alal hakika Malam Ibrahim, a gaskiya ba daidai ba ne a ce kungiyoyin addinai su fito karara wai suna bayar da goyon bayansu ma wani dan takara a siyasa. Idan aka tuna a baya, akwai kungiyar nan na kristoci wato KAN, wanda lokacin Goodluck Jonathan suka fito suka ce suna mara Goodluck Jonathan baya, mutanen al'umma Najeriya suka yi ta suka nuna rashin jin daɗi da goyon baya na wannan fitowa ƙarara a kungiyoyin addinai suna fitowa suna bayyana ra'ayoyinsu akan siyasa da goyon baya. To kaga yanzu kuma an dawo an manta yanda aka yi ta aka kushe KAN, yanzu kungiyar Izala ta fito ta ce magoya bayanta da kuma mabiyanta su yi shugaban Muhammadu Buhari. To kaga gaskiya wannan ba daidai ba ne. Shugabannin bangarorin addinai da ko kungiyoyin addinai ya kamata su natsu, su san iyakan inda za su je da kuma iyakan shigansu siyasa. Idan kai shugaban bangaren addini ko wata kungiya kana son ka hada kanka da siyasa, to lalle ka taimakawa kanka ka bar zancen addini, shugabancin bangaren addini ko kungiyar addini, ka shiga siyasa tundum. A san kai dan siyasa ne, ba shugaban kungiyar addini ba.
Shi ma wani masanin kuma dan fafutuka Dr. Aliyu Tilde yace ai ƴan samun siyasa ne ma ke sa kungiyar addini ko na al'umma fitowa fili suna bayyana dan takarar da za a zaba. Mutum da ya ce hakan kan zubar da kimar kungiyoyin, ba ga jefa siyasar kasa cikin wani mawuyacin hali.
Shigowar kungiyoyin addini su dau bangare guda a cikin harkar siyasa, su goyi bayansa a zahiri ba a baɗini ba, wannan babban fitina ce, kuma za ta haifar da babban fitina a ƙasa a yau da gobe. Mun yi tofin alatsi ne wa irin wannan abu lokacin da kungiyar KAN da kuma kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore ne suka ce suna goyon bayan shugaba Goodluck Jonathan shekaru hudu da suka wuce, kuma akan hujjar cewa ita demokradiyya ya ake bari su yi zabe, ba wai kungiyoyi ne suke yin zabe ba. Sannan kuma ba a so a yanda yanayin Najeriya yake a zafafa yanayin siyasa har yanda kome nan gaba zai dawwama yana tafiya ne akan bangaranci, ko dai ka zabi dan kungiya ta, ko kuma ka zabi dan addini na, ko kuma kabila ta. Demokradiyya hasatan a cikin irin wannan hali na talauci da muke ciki, ya kamata a dora talaka akan turbar ya fahimci cewa wanda zai zaba shugaba, to yanayin shugabancin da zai gudanar yana da tasiri akan wato yanayin rayuwar shi mai zabe din. Abinda muka gagara fahimta kenan a nan arewacin Najeriya, har yanzu mun dauki zabe kawai kaman wani abu ne kawai ka je ka yi na wato kaga dama, ba tare da mun yi imani cewa talaucin mu da arzikin mu yana ta'allake ne da irin shugabanni wanda muke zaba, wanda suke fito da waɗansu manufofi wanda za su sa mu ci gaba ko kuma mu ci baya ba. Don haka ya kamata ne a ce an ilmantar da talaka ta yanda zai fahimci wato cewa zai yi zaɓe ne a bisa nagarta ta abin da ke cikin zuciyarsa, saboda ya ga cewa wannan shine abin da ya fi masa, kuma shine yake da zaɓi na ƙarshe, amma ba ƙungiya ba. Sannan ƙungiyoyin nan, wannan ba shine lokaci na farko ba wato da suke kwanciya a daka tare da waɗanda suke kan mulki. Mu a jihohi mun ga lokacin da ƙungiyoyi suke zuwa ake ba su miliyoyi duk wata daga cikin kudaden shuwafi na talakawa da aka aiko saboda wato a kyautata rayuwarsu, sai a dau miliyan 40, miliyan 30, miliyan 20 a wata ana biyo ƙungiyoyi. Talaka kuma yana nan cikin tsaba talauci, shugabannin kungiyoyin nan kuma suna nan sai zuwa haji da umra suke dimin da'ima, suna hawa motoci na kasaita wanda hatta yan kasuwa ba su isa su hau irin su ba, kuma hatta ma'aikatan gwamnati idan ba barayi ba babu yanda za a ce za su hau irin waɗannan motoci. To wannan ya kamata talaka ya gane, su ma kungiyoyi su gane. Abinda nake tsoro shine tasirin da wannan abun zai yi akan su kungiyoyin. Gobe za a wayi gari za su yi magana, talaka ya fita yana musu ele yana cewa ba zai yi ba. To kaga daga nan kuma amfanin su a al'umma ya lalace. Kungiyoyin nan sun zame mana kaman wato malaman fada irin na da, wanda ba a jin su, ba a daukan wa'azin su, ba a sauraron su, saboda gurbacewar da suka yi da tasirin da fada take da shi a kansu. Duniya suke nema ba wai ci gaban dan adam ba.
Koma da menene yanzu ku an zo ido a ga yadda zata kaya, inda wasu shugabannin addini ke yin hudubar waɗanda suke so a masallatai da coci-coci, yayin da ku zabe ma ke kara matsowa. Ibrahim Abdullah Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida yayi moto ga wata tara, sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
la meilleure musique et les dernières nouvelles. VOA